بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سفير الهدي أكو شاه قوتن ربيعونيث أول هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ندشيكرا دبو دريه وطلاتين بترا ديدا أكو قوتن ديسمبر شكرا ميلادية تدبو بيو دقو مشا بقوي وننشيني مجلسينا أشيرن cikin jiran giyar kasusuwan karatun littafin Alfiyatul Hadith ta al-Imam Zainuddin al-Iraqi rahimahullah. Zamu tashi ke tsayin da malai yake cewa hukumus sahihaini wa ta'liq, hukuncin hadisan da ke cikin Bukhari da Muslim dangane da inganci, wa ta'liq da kuma hukuncin riwayoyi marasa isnadoji cikakku. Lambar baiti na 40 مالن يجي وقطع بصحة لما قد أسند كذا له وقيل ذنا ولدا محققيهم قد عزاه النووي وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضعف ولهما بلا سند أشياء فإن يجزم فصحه أو ورد ممردا فلا ولكن يشعر بصحة والأصل بصحة الأصل له كيذكر وإن يكون أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره أما الذي لشيخه أذاب قال فكذي أنعنة خخبر فكذي أنعنة خخبر المعازف فكذي أنعنة كخبر المعازف لا تسغى لابن حزم المخالف لابن حزم المخالف. ينا مغانا أكون واتو إنغنشي هكونشن إنغنشن حديثان دي كيشكين سوى البخاري دا مسلم يتشي وقتا بصحة كي كهكون تتشيوا أبند كيشكين بخاري دا مسلم lima kad asnada, wanda yazo da isnadi cikakke, to ka hukunta ingancin sa yanke. Batu ne akan shin hadisan dake cikin Bukhari da Muslim wadanda ba mutawatirai bane amma sahihai ne, gashi kuma suna da wasu qara'in da suka kewaye su. Qara'in din su ne, na farko kasancewar Bukhari da Muslim sun yi takhrijus. Karina ta biyu shine kasancewa al'umma gabaki daya sun hadu akan ganin inganci da karban abin da ke cikin Bukhari da Muslim. A hada kuma da hadisi wanda Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tajtami ummati ala dalala. Wannan hadisi sahihi ne bi majmu'i turqihi al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da al-Imam Ibn Majah da Hakim an-Naisaburi duka sun fitar da shi. Manzo Allah yace al'umma ta ba ta haduwa akan abin da yake batani, to haduwan al'umma akan yadda da Bukhari da Muslim da kuma tsawon zamanin da aka sha ana gwagwarmaya ba tare da wannan yardar al'umma ta tashi daga kanta ba, kullun ƙara samun tagomashi da tattafan suke. Waɗannan qara'in din suke nuni zuwa ga tabbacin abin da ke cikin su. To sai wasu malamai suka ce to dan haka a yanki kai tsaye al-qat'u bi sihhatiha koko adh-dhannu bi sihhatiha, wanne za a yi? In aka ce yaqini, ana nufin kamar yadda muke da yaqinin yau din nan Lahadi ce, to haka muke da yaqini cewa Allah subhanahu wa ta'ala, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi innamal a'malu binniyat, da duk hadisan da ke cikin Bukhari da Muslim mu yanke yaqini kamar yadda muka san duk abin da yake yaqini da irin wannan yadda da ake ma yaqini. Ko kuwa za a bada marin jayin zato ne a ce to lallai akwai dukkanin alamu da rinjayen zato akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan magana, duk da yake ba ma kore yuwar kuskure ko wata rafkannuwa saboda dan adanci da ka iya faruwa ga wanda daga cikin masu riwaya ko masu littafa. To wasu malamai suka karkata zuwa ga na farkon nan sune yake ishara da yake cewa waqta bi sihhatin, ka yanke kai tsaye da ingancin lima qad asnada ga duk abin da suka kawo shi da isnadi su Bukhari da Muslim kenan. Kadhalahu, wannan ita ce fatawarsa ko ra'ayinsa, shi wane? Ibnu Salahi kenan. Bayan ga Ibnu Salahi, Abu Ishaq al-Isfirayini shi ma magana sa kenan. Haka ainihin wato baya ga Abu Ishaq al-Isfirayini, Ibnu Taymiya da Ibnu Qayyim al-Jawziya, Imamul Haramaini, Ibnu al-Juwayni, abin nan Ibnu Fawrak al-Bulqini da wasu malaman waɗanda ba wannan ba a cikin Hanabila kaman Abu Ya'la al-Farra, suna nan da yawa waɗanda suka goyi bayan cewa duk abin da ke cikin Bukhari da Muslim to yanke kai tsaye ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, babu haufi, babu wani abin ta taburza. Haka Imam Suyuti shi ma ya bayyana a cikin Tadribur Rawi. Wa qila, wasu kuma sun ce zannan, a'a, za a hukunta cewa ana zato ne, ba ana da tabbas ba. Wannan nabiyin walada muhaqqiqihim, wannan kuma shine zancen da yake karɓaɓɓe a gun waɗanda ake cewa muhaqqiqan malaman hadisi. Qad azahu an-Nawawi, haka Nawawi ya danganta ya ce amma malaman hadisi muhaqqiqai suna ganin zanni ne ba qat'i ba, kamar yadda ya faɗa a cikin taqrib matanin Tadribur Rawi, haka kuma ya faɗa a cikin sharhin Sahih Muslim a farkon sa. Ina fata mun gane wannan. Yace wa fi sahihi ba'du shay'in qadruhu, to wannan waccan magana ce mai tsayi da maganganu da aka yi aka wa duka tattaunawa ce. Al-Imam Ibn Hajar da yazo a cikin An-Nukat al-Ibn Salah sai ya tike akan cewa a kashin gaskiya ma fa sabanin lafzi ne kawai, sabani ne kawai a yadda kowa yake da irin mustalah din da yake aiki da shi. Muka lura waccan magana ta farko galibin ta magana ce ta malaman usulul fiqh, masu cewa a yanke kai tsaye cewa ya faru, su a gunsu kuma abinda suke ce mai yaqini. To zaka ga yana da bambanci da kuma abinda su waɗannan da suka ce a ce zanni ne suke nufi. Kamar yadda misali wani zai ce kaza wajibi ne, sai kuma wani ya ce kaza farilla ne, sai zama abinda suke nufi asali kowa yana so ya nune zuwa ga muhimmancin aikata wannan abu a cikin ibada, amma ya yi amfani da irin istilahin da ya bambanta da na ɗaya. Ya take akan cewa babu shakka akan inganci da yarda da amincewa da abin da ke cikin Bukhari da Muslim a wurin dukkan al'umma musulmai. Duk wannan lafziyat ne, bambanci ne lafazi da ya faru a gun malamai wajen ta'abiri akan ainihin wato manufarsu da yadda suke fahimtar abu. Wa fi sahihi, a cikin Bukhari da Muslim, ba'du shay'in qadruhu, akwai wasu ƴan ababe, akwai wasu ƴan hadisai an ruwaito su mudha'afun, waɗanda suke da ɗan rauni sama da hadisai 200, za mu zo mu ji bayani akan su insha Allah. Walahuma bila sanad, sannan kuma su Bukhari da Muslim ɗin suna da hadisai ba tare da isnadoji ba, ashiya, wasu ƴan abubuwa, musamman dai a cikin Bukhari. Shi Muslim a cikin asalin doron matanansa ba yi da taliki ko kwaɗaya, amma a cikin muqaddima akwai. Sai dai ta wannan fuskar a sa cewa lahuma din, amma da ya kamata a ce ne walahu, shi Bukhari shi kare. A baya mun tattauna akan adadi da yawan wato abin da ke cikin shi na mu'allaqat, ko ashiya, wasu ƴan abubuwa. Fa in yujzam, idan aka kawo irin wannan karatu ko hadisi mara isnadi, yujzam da sigatul jazmi, fasahhi, to kace ya inganta. Awwarat, ko kuma yazo mumarraban da siga ta tamridi, fala, karkace ya inganta. Walakin yushiru bi sihhatil asli lahu ka yuzkaru, sai dai samun shi a cikin Sahih Bukhari yana nuni zuwa ga cewa asalin shi na da alama inganci, ba fadadde bane, ba abun watsi ne kamar a ce da'ifun jiddan ko munkarin ko wahin bi marraba, a'a, ta yi wani dalil ne ko wata mukhalafa ce ta wata ziyada mudraja ko wani wahani ya faru ga wani mai riwaya ko inqita'i ko an ana ta mudallisi daga cikin dai dalilai ko asbabu na rauni waɗanda suke da saukin mu'amalanta ta yi ire-iren waɗannan ne wannan maganganun da yake jama'a suna da tsauri kwarai da gaske farko mas'ala game da cewa wasu hadisai da yace wafihi walahuma menene wafi sahihi ba'du ma shay'in qadruwi mudha'af a cikin bukhari da muslim akwai wasu abubuwa da aka ruwaito wanda suke mudha'af masu rauni gabaki daya da ibnu hajirin yazo a cikin muqaddimah fathul bari ya ambaci cewa hadisan da aka tattaunawa akan su cewa sun samu matsala a cikin bukhari da muslim guda 210 daga ciki al-imam al-bukhari ya kadaitu da hadisi 78 haka ibnu hajar ya bayyana a cikin hudar sari muqaddima kenan imam muslim ya kadaitu da hadisi kwaya 100 daidai yayin da suka yi musharaka akan hadisai guda 32 in ka hada zai baka hadisai wanda suke ainihin 200 to wannan abin da ya faru shine a bayan da waɗannan malamai suka gama rubuce-rubucen hadisan su ɗin littattafan su suka iya tace wanda za su Allah cikin hikimarsa da ikonsa yadda al-Imamu Ash-Shafi yake faɗi cewa aballahu an yutimma illa kitabu Allah bai da wani littafi ya zama ya cika cas babu ragi ba ƙari ba sai littafinsa Qur'ani shine ya cika ta wajen siffar yarensa da ingancin maganganunsa da asalin ma'anarsa da tarihohin da suke ciki da ibadoji komai da ke cikinsa ya cika tsaf babu wani wata magana ko wata kissa ko wata al'ada ko wani tarihi ko wani zamani da zai zo a ce an samu wani kuskure a cikin abin da Qur'ani ya faɗa na lissafi ko maganganunsa amma wani littafi wanda ba Qur'ani ba komai ingancinsa inda dan adam ne yayi shi a cikin sunnar Allah za a samu wani abu wanda yake na ƙasa wanda ba a rasawa daga asalin shi dan adam ci din sai aka samu wasu malamai waɗanda suka rayu a bayan su suka bi suka tattauna akan wasu maganganu da wasu hadisai waɗanda suke ganin cewa akwai matsala a cikin su al-imamu abul hasan ad-darqutni wanda ya rasu a hijirar shekara 300 da shekara 85 kamar shekara 1054 kenan shine malami da yafi kowa shahara a farkon al'amari wajen cin diddigin hadisan Bukhari da Muslim a ilmanci mu kiyaye baina kausai ne a ilmanci numara magana akan da suke magana a ilmanci ne ka kyale duk wani batacce ko masoyin zuciya ko mahassadi tun suna rayi akwai malamai wanda hasara ta taba su Allah ya gafarta musu Abu Hatim al-Razi haddasu Abu Hatim al-Razi da Abu Zur'a sun yi irin waɗannan abubuwa da makamantansu Allah ya gafarta musu ba su ake magana ba akwai kuma wanda suke batattu ne irin waɗannan khawarija ƴan qalaqatu da mu'tazilawa da ƴan aqlaniyun da bayin turawa ƴan boko marasa mutunci ga sanan iri daban-daban kuma abinda ma zai baka sha'awa su hadisan da waɗannan ƴan bid'a suke taɓa da batattu waɗanda ma ba su da alamar rauni ne kwata-kwata wanda kawai ya saba wa son zuciyarsu ko mun gane in ka je ka bi hadisan da malaman suka taɓa da wuya ka samu wani ƙwaya ɗaya da wani ɗan ɗariƙa yake magana a kan shi cewa shi yana ganin kaza bai inganta ba saboda ya zai a ce kaza babu a cikin maganganun Darqutni ko waninsa da haka waɗannan ba a kula su suna magana ba a kula su don ba ilimi suke faɗa ba son zuciya suke faɗi Al-Imam Darqutni ya fi kowa shahara akan haka. Ya yi littafi al-tatabbu wal-iltizamat. Akwai shi a nan sama yana nan tahqiqin ainihin wato Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Mujalladi 2. Baya ga wannan ya sake ƙara wasu waɗanda ya yi magana akai cewa waɗannan kuma suna cikin Sahihu Muslim. Ya yi magana akan illoli da matsaloli da wasu isnadoji wanda yake ganin akwai matsala akan su. Farko ya kamata mu san cewa Darqutni bai gazafa su Bukhari da Muslim ilimin hadisi ba bai gaza su tsaran su ne a wajen karatu sun girme shi a zamani ne naka dai waɗannan maganganu aka rasa wanda zai iya bashi amsa da haka sai aka bari kawai dai kowa imanin shi da ra'ayin shi ya kwace shi. Baya ga Imam Dara Qutni ba a jima ba aka samu Abu Mas'ud al-Dimashqi mai littafin Atrafus Sahihai wanda yazo shi kuma ya rasu ja shekara 401 a farkon karni na 5 kenan kamar shekara 1000 da shekara 38. Allah ya gafarta mishi. Sunan shi Ibrahim ibn Muhammad ibn Ubayd al-Dimashqi, an fa sanin shi da Abu Mas'ud al-Dimashqi. Shi ma yazo ya sake daukan wasu hadisai daga cikin ire-iren waɗanda Dara Qutni ya ambata da kuma wasu wanda shi ma yake ganin suna da matsaloli a isnadojin su, ya ta maganganu akan su. Akwai Abul Fadl ibn Ammar wanda ya rigayi ma Dara Qutni a rayuwa, ya rasu a shekara 327. Sai dai kamar da Imam Adh-Dhahabi yake faɗa a cikin tarjumar sa a cikin Siru A'lamin Nubala cewa shi bai shahara ba saboda ya mutu da wuri. Karamita waɗannan ƴan batsiniya da suka kawo farmaki ƙasar Makka suka zo suka yi kisa, suka yi kisa har suka ɗauke Hajar al-Aswad suka gudu da shi ƙasar su dinnan a wannan shekara ta 327 su suka kashe shi. Masu ba da labari suka ce suna kallon shi za su iya tuna yana riƙe da labulan Ka'aba, su an sare mishi kanshi kan ya fada akan dokin kofar Ka'aba da shi da ɗan uwan shi wanda shi ma malamin hadisi ne, shine Al-Hafiz Abu Nasr. Rana guda a kashe su a wannan ta'addanci na Karamita. Karanta littafin Siru A'lamin Nubala da littafin abin nan Al-Bidayatu wan Nihaya na Ibnu Kathir. Wannan malami babban malami ne daga cikin malamai, sunan littafin shi Ilalul Hadith fi sahihi ilalul asanid ko ilalul ahadith fi sahihi Muslim. Amma nashi bai shahara ba, sai dai an ji labari fil jumla cewa yayi wannan aikin, domin ya rasu shekarun shi ba su kai 50 ba, 40 da wani abu kahalan, saboda kashe shi da aka sai zama babu abin nan details akan littafin nashi, sai dai labari haka fil jumla. Akwai Abu Ali Al-Jiyani mutumin kasar Andalus kenan, wanda ya rasu ja shekara 498 ƙarshen karni na 5 kenan. Yau da rasuwarsa kamar shekara 900 da shekara 41. Sunan shi Al-Husayn ibn Muhammad Al-Andalusi, babban malami ne mai littattafai da yawa kala daban-daban, daga cikin su akwai At-Tanbihu alal awhamil waqi'a fil musnadaini sahihaini, shine littafin da ake ishara. At-Tanbihu alal awhamil waqi'a fil musnadaini sahihaini shi ma littafi ne wanda yake sananne, akwai shi a duniya, akwai shi. Sai kuma al-Imam Adh-Dhahabi Muhammad ibn Uthman ibn Qamayaz al-Hafiz al-Muhaddith al-Mu'arrikh. Al-Imam Adh-Dhahabi a wasu wurare cikin littafansa ya tattaba wasu hadisai, musamman hadisan da ke cikin Sahih Muslim, yayi magana a dunkule a cikin tarjuma Imam Muslim game da hadisan Abu Zubair, ana Abu Zubair an Jabir. Imam Muslim amma Imam Adh-Dhahabi amma duba zuwa ga yanayin auda na rayuwa, sai ya danyi sassauci, bai fito da magana fili ba saboda dar'ul mafasid, saboda a lokacin fadayar wannan magana zai jawo mutum kisa. Har a wannan zamanin an tambayi Al-Allama bin Baz rahimahullah akan menene hukuncin mutum ya ce hadisi a cikin Bukhari da Muslim bai inganta ba, yace wannan batace ce, duk wanda yake bada haka shuzuzi ne. Kaga bin Baz rahimahullah ba malamin hadisi ne as-sachu, yana kare asalin qadiyyar ne fil jumla, kamar yana kallo zuwa ga wancan bangaren na ƴan bid'a da batattu wanda suke sukan hadisin Bukhari da Muslim don su samu zari'a zuwa ga sukan addini. Waɗannan ko suna magana ne ta ilimi don kare martabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To kamar kace bin Baz a lokacin bai tuno cewa akwai malamai irin waɗannan waɗanda suka yi, ko kuma ya fuskanci tambayar tana ishara ne zuwa ga ƴan bid'a da batattu, da haka yace bata ne shuzuzi, amma ana samun malamai ɗaiɗaiwa da suke. Sai aka samu kuma su batattu a zamanin nan wanda suka dinga sukan Al-Allama Muhammad Nasir Al-Albani cewa ya soki wasu hadisan Bukhari da Muslim, lazima haka shine sai su fara suka su tunda kansu Dara Qutni, dan ba shi ya fara ba. Kuma duk hadisan da Albani ya soka na Bukhari da Muslim akwai maganganun wasu malamai irin waɗannan akai, ba shi kaɗai ba ne. Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin babu shakka yayi maganganu akan wasu hadisai da ke cikin Bukhari da Muslim kaman hadisin cewa thalathatun ana khasmuhum yawm al-qiyama akwai mutum uku da manzo Allah yace zan yi jayayya da su nine abokin husumar su gaban Allah ran al-qiyama daga ciki akwai wanda ya ba wani aiki mutumin ya gaya ya gama mishi aikin shi ya kibiyan shi ladan shi daga ciki akwai mai kaza daga ciki akwai mai kaza mutane uku hadisi ne wanda yake na cikin Sahih al-Bukhari Sheikh Al-Albani yace wannan hadisin bai inganta ba kai tsaye a cikin ad-da'ifa lamba 6700 da lamba 63 ya rawanta wannan hadisin saboda wani mutum mai suna Yahya ibn Sulaym al-Ta'if wanda Yahya ibn Sulaym al-Ta'if yana daga cikin rijalul sitta amma kamar da Ibn Hajar yake fada yake cewa saduqun sayyul hibs ya rasu jahal shekara 293 ko da 5 Ibn Hazm Ibn Hibbana ya kwararo shi a cikin littafin binnan athiqat nashi balan zahabi shi kuma ya tattauna akan wannan qadiya a cikin mizanul i'tidal kafin nan mu sani da cewa wannan mutumin Yahya ibn Sulaym al-Ta'if Imam Ahmad ya ce naga ba shi da kan gado fataraktu Imam Ahmad ya dauki shi a matsayin maturuki amma hadisan shi na cikin Bukhari Muslim Abu Dawud da Tirmidhi na Sahih Ibn Majah da Albani yabo sai ya ce wannan hadisin da'ifi ne kai tsaye bai wani wata ba haka hadisin kusufi da yazo da riwayar ai raka'a 8 ina nan a cikin Sahihul Muslim shi ma Albani yace bai inganta ba ce akwai shuzuzi sanan bayan shuzuzi kuma akwai nakara matniya ita ce wannan yanayin tunda cewa abun ya faru ne so ɗaya kawai tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga hadisi wanda suke tabbatattu sun nuna hudu ne haka hadisin famanisa ta bikum ayu tila qurratahu falyafal wannan ma Sheikh Al-Albani ya rawanta shi kuma har yake nuni zuwa ga wata fa'ida wanda lam yusbaq ilaiha cewa ma ba zai yi manzon Allah ya faɗi wannan magana ba saboda gurra lafazin gurra yana faruwa ne da kafa ba da hannu ba ba da fuska ba abin da aka bai yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya danganta gurra ga fuska wannan ma rakaka ce lafziya ko ma'anawiya Sheikh Al-Albani ya faɗi wannan a cikin ainihin Irwaul Gali to haka akwai hadisi wanda kaman ka wancan hadisin kusufi din da Sheikh Al-Albani ya rawata shi yayin wata magana wadda ba shi ya fara yinta ba Imam Al-Baihaqi ne ya fara yinta game da Habib ibn Abi Thabit cewa in kafai ne a cikin isnadin saboda Habib ibn Abi Thabit ya tabbata cewa bai ji hadisin ba daga malamin da ya danganta mashi wanda shine Tawus ibn Abi Kaysan to Sheikh Al-Albani za ga yana da ire-iren waɗannan maganganu a wurare daban-daban ɗai-ɗai-ɗai-ɗai a cikin ad-da'ifa ko a cikin irwaul gali ko a cikin wasu takhrijat dinsa yana taba hadisai wanda suke isnadojin su zahirin su akwai matsala daga cikin Bukhari da Muslim akwai hadisi ma a cikin sifatus sala wanda ya sa shi da daga baya ya cire shi ya saka riwaya Abu Dauda har wasu suka dinga surutu akai mai musu da martani qadiya ce da take sananniya a ilmanci to kafin Sheikh Al-Albani akwai Ibn Hazm wanda za ku ji yanzu a cikin matanin nan an yi ishara zuwa gare shi cewa karka ji magana Ibn Hazm shi Ibn Hazm shi ma yana da juz'i da aka ce yayi wanda yayi magana akan hadisan Bukhari da Muslim shi dai sai dai shi kamar yadda aka sani Allah ya gafarta mishi yana da hidda yana da tsanani da kuma wato saurin yanke hukunci da haka Ibn Hazm shi ya samu kurakurai sosai sosai a cikin hukunce-hukuncen shi bai dace da tuhumar da ya musu akan wasu abubuwa ba alal misali kamar yadda malai ya kwatanci a nan hadisin al-ma'azif hadisin yastahilluna hira wal ma'azif cewa ƙarshen duniya musulmai za su zo suna halasta kiɗa da ainihin wato zina suna kiransu da sunayen da ba nasu ba wannan hadisi al-imam al-bukhari ya fitar da shi da siga ta cewa qala fulano qala hisham ibn ammar to sai kai ibn hazm ka ce to wannan in kibai ba tare da yayi lura da cewa idan bukhari yace qala sai ya zama kuma wanda aka ce ƙara din daga gare shi malamin Bukharin ne, wanda ya tabbata Bukhari na riwaya daga gare shi, to wannan bai cikin talikat. Yana da dai wani matsayi na daban wanda zamu zo mu ji magana akan insha Allah. Sai ya raunata wannan hadisin, bayan haka kuma ya kafa hukunci akan cewa kida ya halasta. Allah ya gafarta mishi. Ibn Hazm yayi wannan karatun, Sheikh Al-Albani ya zo ya mishi raddi risala kankanuwa haka, wanda ya warware duka wannan tata burza da Ibn Hazm ya ainihin wato rakkabata a wajen, wanda kaga lazimin haka da sai ya halasta zina maki. Amma ai ta zina tana da wasu dalilai waɗanda suka haramta ta, ko to haka kida ma koda wannan hadisin bai tabbata ba, yana da wasu hadisin da suka tabbata da haramcinsa fil jumla. Na fata mun gane. Sannan akwai hadisi dake cikin Sahihu Muslim wanda shi kuma yayi irin abinda Ibnul Jawzi yayi. Sai Ibnul Jawzi ya taba cewa hadisin dake cikin Muslim na cewa za a yi wasu mutane masu dukan mutane da bulala ƙarshen duniya. Ibnul Jawzi yace hadisi ne mawdu'i, shine wanda Sumudi yake ishara wa min gharibi ma tarahu fa'lami fihi hadithun min Sahihi Muslim. To da Ibn Hazm yazo shi ma yayi tsaurin ido, yayi jasara, yace hadisin Abu Sufyana na cikin sayi Muslim, wanda Abu Sufyana yazo yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya manzo Allah ka taimaka min da abu uku da nake so kai muni. Manzo Allah yace me kake so? Yace ƴaƴana ga sanan su Muawiya, ka nada su su ma ayi da su a cikin gwamnatinka, ni kuma ka bani kwamandan yaƙi in je na yaƙi kafirai kamar yadda nake yaƙarka. Sannan ina da ƴa ɗaya daga cikin mafiya kyawawan mata a cikin Larabawa, ga ta nan Ummu Habiba, zan baka ita ka aura. Wannan hadisi ne da yake da mushkila, yana da ishkali game da fahimtar ma'anarsa. Malamai sun yi dabdala, sun yi dabdala, sai sai da za su yi dashi. To sai Ibn Hazm da ya gako sai ya ce maudu'i ne wannan hadisi. Gaudiyar sai da dai shi ta ce kawai maudu'i ne. Babu shakka hadisi ya da matsala. Ina jin mun tattauna ta a cikin Zadul Ma'ad, ko? Eh, hadisi ya da matsala a mataninsa. Rigingimu ne da dama da malamai suka ɗauko a kai, amma shi kawai da ya rasa yadda zai yi, kawai kamar yaro, kawai kasa yaro ya rasa yadda kawai sai ya ce maka uwaka ko baban, ko kai ne baban shi, kawai ba zai duba ka da daraja ta musamman ba, kawai sai ya zage ka, ko da ya rasa yadda zai yi da shi, kawai sai ya ce maudu'i ne. Kaga wannan shi ne abin da kullum Malam Albani nan yake faɗa, Allah ya gafarta mai, cewa Ibn Hazm baya cin rabin maki, ko dai ya ci duka ko ya faɗi duka. Kaga wannan daga ji ka san kuskure ne kawai, baka bukata sai kai malami ne kamar shi sannan ka gane kuskuren shi. Shi daidai kawai, duka daidai, ko faduwa duka faduwa, babu rabin maki shi a nan shi. To irin wannan magagarin yayi su a cikin wancan juz'in nasa, kuma zaka samu ire-iren su a cikin musamman al-ihkam fi usulil ahkam. Shi yasa kamar da Imam Adh-Dhahabi ya faɗa a cikin tarjuma al-Imam Ibn Hazm yace malami ne wanda yake da matukar basira, amma sai ya samu kanshi a cikin kunci na karancin kayan aiki da fada da malamai wanda ya zamani da su. Shi kuma da tashi mai da fadan, sai ya extending fada har zuwa kan malaman da bai zamani da su ba, dan ya ba waɗannan haushi, sai ya dinga sukan waɗanda suke kauna a can baya. Kamar yanzu ne misali, dan kana jin haushin izala ta yanzu, kai baka yi zamani da Abubakar Gumi ko Isma'il Idris ba, sai ka ce za ka zagi izala yanzu, sai ka hada da su. Kaga wannan zalunci ne, sai ka zagi izala yanzu da kake fada da su, in fadan ya zama maka dole, ya zama maka bala'i sai ka yi. To sai yana fada da Malikiya su Baji su Ibnu Arabi, Ibnu al-Arabi, sai ya dinga hadawa da Imam Malik. Yana fada da wasu Shafi'awa, sai ya dinga hadawa da Shafi'i, yana haduwa da malaman Shafi'iyya na da. To shine sai Ibnu sai Zahabi ya ce sai Allah ya mishi jaza'an wifaqa. Da ta tafi ga sanan masu dimbin albarka, amma lam tujawiza atabata dari, wasu wuce bakin kofar gidan shi ba, ana aka bin mishi kanshi, an taba kwaciwa ma gaba ɗaya, aka kora aka kore shi daga garin, inda aka tura shi ma yanzu ƙasar Faransa ne ma, ko Portugal, ina jin ba na manta ba, ƙasar Portugal yes, ba ma cikin Andalus bane, aka kore shi daga garin. Bayan da kuma babban mutum ne, dan minista ne, baban shi minista ne, aka kama su aka kulle su aka kwace gidajen su aka kore shi saboda abubuwan da ya dinga yi waɗanda ba wai fa bai da gaskiya bane, amma yadda yake mu'amalantar mutane ne sai zama ba kowa zai iya jura abin da yake ba. Allah ya gafarta mishi. Duk da haka dai littafin shi suna da kima kwarai da gaske, amma ga wanda zai iya tacewa. wanda ba zai iya tacewa ba to gare ya hakura dan kar ya je garin neman kiba a samu rabo wadannan jama'a a takeice kwarai sune bangaren malamai wadanda suka yi maganganu akan littattafai akan hadisan da ke cikin Bukhari da Muslim sai aka zo aka samu babban lauya na wadannan maganganu shine al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah da ya zo sharhin Bukhari a cikin muqaddiman Hudas Sari ya tsaya ya bada amsa akan mafi yawa daga cikin maganganun mafi yawa fiye da 80% ya iya bada amsa ya samu wada Bukhari da Muslim mafita akan su amma akwai waɗanda shi da kanshi ya tabbatar da cewa gaskiya saboda Allah a nan wajen Bukhari da Muslim ba su dace ba an fi su gaskiya akai amma dai ba wata matsala bace saboda kaza ya kakawo alal misali kamar hadisin Sharik Ibn Abdullah Ibn Abi Namr wannan hadisin dogo na kissan Isra'i da Mi'raj wanda Bukhari ya fitar ita a can karshen littafin shi Kitabur Radd alal Jahmiya ko kace Kitabut Tauhid wanda a ciki aka samu mukhalafat da Sharik Ibn Abdullah Ibn Abi Namr yayin mathiqat guda 12 shi da kanshi Malam Ibn Hajar ya lissafa su daya bayan daya a cikin sharhin da yawa hadisin kuma wadannan mukhalafat din wajen wasu canzawa annabawa inda suke wasu kuma mukhalafat din na fadan abinda ba lokacin da aka yi shi abin ya faru ba da makamantan su duk da ya gama kuma sai ya bada amsa yace amma fa har yanzu Bukhari bai fadi ba saboda me yasa Bukhari ya kawo wannan hadisin a nan wajen ya kawo shi ne karkashin babin da yake magana akan cewa Allah yana magana kuma wannan gabar bata da matsala a cikin hadisin Allah yayi magana ga Annabi Musa to asalin hujjar shi bata da matsala amma yana sunna maka ne cewa rigingimin da ake ta yi akan Isra'i da Mi'raji wasu su ce ba su daya bane wasu su ce abacci ne wasu su ce kafin annabta ne wasu su ce ba da jiki bane da ruhi ne wani hadisi ne asalin tushen wadannan rigingimin to ga hadisin ya san da shi dan haka tun farko bai hujjar shi ba sai dai zo karshen littafin tun farko ya ta kawo wasu riwayoyi daban-daban da ya hujja da su a wurare daban-daban da ba wajen wuri biyar amma sai ya kawo wannan a ƙarshe yana maka cewa ya san wannan matsalan Muslim da ya tashi ruwaito wannan hadisin bai kawo shi da matanin shi da ya kawo isnadin sai ya ce zada wa naqasa wa qaddama wa akhara wannan riwaya ta Ibn Abi Namr ya ƙara ya rage ya canza ya maida wani abu gaba da baya Muslim ma ya faɗi wannan balantana Bukhari a ce Bukhari bai sani ba yana sane yayi ci gaba da ba mutane yayi kike kawai ko mun gani to shine sai wasu suka samu suna ta murna yawa an kama shi ka san ko dan musabaka idan yana tai babu danja ko da alƙalan da ƴan takara abokan hamayya Allah suke su ga mai danja sai su ji dadi cewa shi ma dai an kama shi ba haka yara suke ba ko in an shi takardar jarabawa wanda aka san shi ne ake sa ran zai na daya Allah yake a ga takardar shi a ga dai wata na ƙasa sai a ji dadi saboda a ce alhamdulillah dai shi ma an kama shi to shine irin wannan abin mutane suke ta celebrating wanda ba su san yadda Bukhari yake abubuwan sa ba suke ta celebrating cewa ai an kama Bukhari an tabbas wannan hadisin wannan matinin to bai cika sharuɗan Imam al-Bukhari ba amma Bukhari ba ya kawo shi ne a matsayin asalin abin da yake hujja da shi dama abin da yake hujja da shi a wajen shi ne maganar Allah kuma ya tabbata Allah yana magana koda ba da wannan hadisin ba kuma a cikin hadisin ma wannan gabar ba ta samu matsala ba dan ko a wannan riwayar ya tabbata cewa Annabi Musa a sama ta bakwai yake kuma Allah yana magana da shi din kamar yadda Qur'ani ya bayyana to sai zama Bukhari har yanzu yana nan dai bai fadi ba an dai kama kafar shi an ja ya shanya wannan jam kuma gani to haka Ibn Hajar ya bada amsa akan wannan sannan sai waɗancan riwayoyin na abin nan cikin su Muslim waɗanda suke na wannan mai ananan nan Muhammad Ibn Muslim Ibn Tadrus Abu Zubair Al-Makki riwayoyin shi daga Jabir dan Abdullah nan ma sai Ibn Hajar ya ja numfashi yace gaskiya saboda Allah waɗannan riwayoyin suna da matsala sai an ƙara bincike akan mafi yawa daga cikin su har ila yau akwai riwayoyin da shi kanshi Rahabi da yabo tarihin kaman wani malami shine Ali ibn al-Ja'at sai da ya lura cewa wannan riwayoyin da ba dan ainihin wato sun zo a cikin Bukhari ba dan haibat Jami'us Sahih ba yace da sai shi ma da yace wannan bai inganta ba amma ba zai iya ba shi ma yace ya hakura. Haka riwayin Abdul Karim al-Murajil wanda dan Shi'a ne Rafidi dha'ifi ke dan bid'a ne amma yana da riwaya guda daya cikin Sahih Bukhari nan ma yace to a dai batta kawai tunda dai ta samu muta ba to ire-iren waɗannan dai suna nan jama'a shi yasa kamar yadda muka shafa idan mutun yace maka akwai abu kaza da bai inganta ba a cikin Bukhari ka ce ya kawo a ilmanci idan ya iya kawowa ilmanci shine dara kutane ko shine Abu Mas'ud ne Dimashqi to an san ilimi yake wa hidima bai faɗi wannan dan ya soki mutuncin hadisai ko ya kawo wata bid'a dan da ga hadisan ba wai an ware hadisan dake da alaka da aqida bane ko ke da alaka da wasu abu na sifat ko suke da alaka da ganin Allah kuma kamar cewa haka aka ce duk waɗannan ba su inganta ba matnonin ne ba tare da duba zuwa ga sai in isnadojin ne ko ba sai in matanin ya saba wa san zuciyata sai in ce bai inganta ba kaga ba ganin sun bambanta ke wanda ko yanzu ce eh to ai a cikin Bukhari ma akwai abin da bai inganta ba a cikin Muslim yanzu saboda Allah a ce wai annabi ya ce inna abi wa abaka finnari kaga shi yanzu matanin ne ya saba wa irin mental make up din sa to wannan inda hadiza ya tukuna sai an kwada mishi mali ce zauna an kai waye kai a cikin karatu tukuna fada mana ya akai bai inganta ba eh ai yanzu tsakani da Allah mai ma aya ku tuna mun aya wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'asa rasula yanzu a ce tsakani da Allah wannan ya tabbata to annabi Isa a ce zai dawo bayan Allah ya ce inni mutawaffika bayan Allah ya ce kaza bayan annabi shine karshen annabawa yanzu nan idan ya dawo to wani iri ne shi kaga wannan yana kawo rikici ne shi ba wai ya kalli asalin abin ne a kaidance sai ga wani abu ba a kawai san zuciyar shi ne ya riya mushi bai dace a ce wannan hujja ta tabbata ba mun lura gaba ɗaya akan san zuciyar suke gina wannan abu wato ba su da wani asaratan min ilmi wanda akan shi suka gina to waɗannan ba a sauraron su a matsayin wai a ci ta bakin su sai dai a kure su idan akwai maslaha a ciki a kure su a ce to ƙarya kuke kuma ba za a ba su labarin waɗannan abu a ce eh ai akwai malamai da suka yi magana kaga ba za a ga musu ya daga san likita ba zai ga maka sirrin cuta ga pathology dinta da yadda aka samo ta da asalinta ba zai ga maka kawai abin da ke damun ka ne ya baka wasfa da wa'iya ce kaka sha paracetamol kawai ko antibiotic amma zai ga maka cewa salamonia ko malaria parasite ko ga yadda kwaya halitta take tukunna ga yadda Allah ya halicce ta ga irin lifestyle dinta ko lifespan da sauransu zai ga maka wannan sirrin kai zaka fahimci ma wannan tukunna abin da yake fara ba zaka fahimta ba ko da haka ko zai ga maka cewa to malaria ke damun ka je ka nemi me sunan shi mai kakain nan chloroquine ka je ka sha ko shi ko wani makamancin shi ko atamita kawai abin da zai gaya maka kenan ko to haka za a gaya ma duk wani jahili wanda yake so ya soke Bukhari da Muslim yana sukan ne dan ta koma kan sukar Annabi sallallahu alaihi wasallam da sukan hadisai shi ba za a bashi wannan dama ba amma idan aka zo magana ta ilimi jama'a tabbas akwai wuraren da za a iya kalla kuma nan ba sunan shi suka ba dan ba mutanen ake suka ko hadisan ba magana ce akan isnadojin wanda masu yin tabbasu gaza malaman da suka rubuta da tattafan sanin hadisi ko kuma koda sun gaza su ba su gaza fahimtar wannan qadiyar a ilmance ba sannan kuma akwai wajihin da ake samun ma amganin mafita akwai da ake warware su akwai inda ake kwana inda aka kwana din shine eh da gaske ne wasu malamai sun yi kokarin nakadin wasu hadisi a cikin Bukhari da Muslim amma abinda suka yi kokarin nakadin shi da dama daga ciki ba su ci nasarar nakadin ba amma sun ci nasara akan wasu ƴan kadan wanda wannan kuma ƙarin falala ce da daukaka ga mutanen domin kuwa ya ishi mutum falala kamar da masu waƙa larabci suke faɗa a ce ga dan laifinka kadan kafar mar'u nailan an tu'addu ma'ayi faman dal ladhi turda sajayahu kullaha waye za a ce duka halin shi komai mai kyau babu wannan mutum sai dai a ce halin kirkin shi yarin jayi na banza to ai ko ya zama mutumin kirki to aka ce mutum ma yanzu misali ya ci wajen 98% over 100 to me ya rasa kuma kenan to kusan kamar haka fa suka ci ina fata jama'a mun gano wannan wadannan bahasi buhuth ne jama'a masu tsawo kware da gaske da za a iya kwana da kwanaki inda za a ce a dinga daukan hadisan dai ana magana akan su amma ba muhalli ne za a yi haka ba dan littafi ne takaitacce kuma muna wa muna so ne mu takaita bayanai akai kawai ba wai za a yi tasharhi ne a yi tasharhi hayyau har amanta abin da ake ciki ba dan so ake a haddace kuma a san ma'anar abubuwan sannan mutum ya yi istihdarin koda wato binnan ne dan abinda ba a rasa ba na bayanai da fassarori da sharhohin da suka shafi ainihin wato kabaya din da shi malamin yake takaita maganganu akan su cikin waɗannan baitoci na shi ina ganin saboda ƙarewar lokaci sai dai mu tsaya anan idan mun zo sai mu tashi a inda yake cewa cikon baitin da yake cewa walahuma ko bila sanad dole sai dai mu tsaya a haka saboda Mala Bukar Hamza yaran shi na sai sun fara taruwa suna jiran shi ko eh za mu kwana nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.